Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an tashi lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na asubahin yau Talata 2 ga watan Mayu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Aisha da kanun labarai.
To Ibrahim, Majalisar Dinkin Duniya ta yi gargaɗi cewa fada a tsakanin bangarorin sojan Sudan biyu zai iya tilasta fiye da mutum 800,000 su fice daga ƙasar. Kakakin Majalisar Wakilan Amurka McCarthy ya jaddada goyon bayan shi ga Kyiv da kuma goyon bayan sojin Amurka ga ƙasar da ke fama da yaƙi. Sannan hukumar da ke ba da tallafin abinci ta Majalisar Dinkin Duniya ta dakatar da kai kayan agaji zuwa yankin kudancin Tigray a Ethiopia, yayin da aka gaddamar da binciken zargin sace abincin da aka tanadar wa mutanen da ke fama da yunwa.
Kanin labaran kenan. A babin rahotanni za a ji yadda wai masu sace mutane ke neman sake maida arewa maso gabashin Najeriya tungarsu.
An dauke pastor da matan kafin nan an sake dauke wani shi ma an ce pastor ne sojoji ma su ma an dauke su duk kudi ake nema a bada a suko a nan mutane ba a ga magancewa a nan damo da ma'aikatan FHI 360 su ma an dauke
za kuma a ji cewa hukumar zaben Najeriya INEC ta yi watsi da takardar bayani da tsohon kwamishinan zaben ta a jihar Adamawa Barista Ali Musa Hudu ya rubuta
hukumar zabe ba ta ra'ayi ko kuma ba ta bukatar wani wasika da zai rubuto daga wani wuri da ba a san inda yake ba tana bukata ne ya gabatar da kanshi a gaban ƴan sanda
sannan kamar kowace ranar talata yau ma za a ji shirin tsaka mai wuya wanda Aliyu Mustafa Sokoto ke gabatarwa kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya
Masu sauraro assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya ga cikakkun labaran duniya Majalisar Dinkin Duniya ta yi gargaɗi a ranar Litinin cewa fada tsakanin bangarorin sojan Sudan biyu zai iya tilasta fiye da mutum 800,000 su fice daga ƙasar yayin da bangarorin biyu suka ci gaba da gwabza fada dukko da tsawaita alƙawarin tsagaita buɗe wuta na kwanaki wanda baya tafiya yadda aka tsara Mataimakin shugaban sashi mai kula da al'amuran 'yan gudun hijira na Majalisar Dinkin Duniya Rauf Ma'azu ya ce hukumar al'amuran 'yan gudun hijirar tana shirin yi wa mutane 800,015 hanyar tserewa daga Sudan zuwa kasashe 7 da ke makwabtaka da Sudan. Ya bayyana cewa waɗannan alƙaluman sun hada da 'yan Sudan 580,000 tare da 'yan gudun hijirar da suke fakewa a Sudan din. Akalla mutum 73,000 sun riga sun tsere daga Sudan a cewar jami'in. Shugaban UNHCR Filippo Grandi ya rubuta a wani sakon Twitter a jiya Litinin cewa kungiyar tana fata cewar alƙaluman ba za su yi yawa ba. To sai dai kuma ya ce idan har ba a tsagaita buɗe wuta ba ta yu alƙaluman mutanen da za su zarce daga arce daga Sudan su domin neman tsira su karu. Shirin sasanci da hukumomin Riyadh na Tehran suka yi ya ƙara bayyana ƙarara a ranar Litinin yayin da Saudiya ta taimaka wa 'yan ƙasar Iran wajen ficewa daga Sudan mai fama da yaƙi. Dakarun sojin ruwan Saudiya sun kwaso Iraniyawa 65 daga Port Sudan zuwa Jidda inda daga nan kuma za su hau jirgin sama su koma Tehran. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen Iran Nasir Kanani ya bayyana wannan al'amari a matsayin abu mai kyau da ya tabbata kuma godiya ga haɗin kan Saudiya da Iran. Ahmad Abdabais, wani babban jami'in sojan ƙasar Saudiya wanda ke kula da wannan aikin, ya faɗa wa Iraniyawan a cikin wani hoton bidiyon da wata kafar talabijin na cikin gida ta watsa cewa ƙasashen biyu ƙawaye ne kuma 'yan uwan juna da can baya kana su ɗauka daular tamkar ƙasar su ce. Shugaban Majalisar Wakilan Amurka Kevin McCarthy ya buƙaci Rasha ta fice daga Ukraine. Shugaban ɗan jam'iyyar Republican ya yi jawabi a jiya Litinin a yayin ziyararsa ta farko zuwa ƙasar waje tun bayan da aka zaɓe shi a matsayin kakakin majalisar a yayin wata ganawa da manema labarai a Jerusalem. McCarthy ya jaddada goyon bayan shi ga Kyiv da kuma goyon bayan sojin Amurka ga kasar da ke fama da yaki. Da yake amsa tambayar wani dan jarida mai aiki da wata kafar labaran kasar Russia, McCarthy ya faɗa cewa bai amince da abin da Russia ta aikata a Ukraine ba, har da abin da ya ayyana da kisan yara kanana. McCarthy ya jagoranci wata tawagar 'yan majalisar Amurka masu mabambantan ra'ayoyi zuwa Isra'ila, sannan ya gabatar wa 'yan majalisar Isra'ila wani jawabi mai cike da tarihi na farko irinsa da wani dan majalisar Amurka ya yi cikin shekaru 25. To ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC.
To an jima kadan Aisha za ta saki shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahoton mu na farko wanda zai kai mu Najeriya, inda wasu ƴan kasar ke fargabar cewa masu sace mutane na neman sake maida yankin arewa maso gabashin Najeriya wata tungar su, biyo bayan sace sojoji ba ma farar hula kawai ba, tuni dai ƴan uwa da abokan aikin waɗanda aka sace a baya-bayan nan, ciki har da wani fasto da matarsa da ma'aikatan agaji ke kiran hukumomi su dau mataki. Hassan mai na kaina gare ka.
Ma'aikatan agajin su biyar wasu ƴan ta'adda ne suka yi awon gaba da su a yankin Ingala da ke jihar Borno a shiyar arewa maso gabashin Najeriya. Ma'aikatan na aiki ne da kungiyar FHI 360 da ke aikin agaji a bangaren kiwon lafiya a wannan yanki. Wata sanarwa da daraktan kungiyar a Najeriya Mr. Yewakwa Apera ya sanya wa hannu ta ce sun damu matuka bisa lafiyar ma'aikatan nasu da aka sace, inda ya kiran da a gaggauta sako su kuma cikin koshin lafiya. Kungiyar agaji ta FHI 360 dai ta fara aikin samar da agaji a shiyar arewa maso gabashin Najeriya ne tun shekara ta 2016, wacce ta yi Allah wadai da sace mata jami'ai ta kuma nemi a gaggauta sako su ba tare da gindaya ko wani irin sharadi ba. Duka wannan kuma na zuwa ne a daidai lokacin da ita ma kungiyar Kristocin Najeriya ke cewar 'yan ta'addan sun yi awon gaba da wani limamin Kirista da matarsa a kan iyakar Najeriya da Kamaru. Shugaban kungiyar Kristocin Najeriya wato Kan a jihar Borno, Bishop John Bakemi, ya mun karin bayani.
An dauki shi Reverend Paul Musa da matarsa Ruth, mun dai jira mu ga ko za mu samu sako ko mu ji kira dai, ba sake samun wani labari ba. Mu dai a zaman yalin Krista a Borno mun yi kira mun kuma gayyaci jama'a duka mu dukufa da addu'a don su wayannan mutane su ji tausayin Reverend da matarsa su sake su. Muna kira dai ga gwamnati na jihar Borno su yi duk abin da za su iya su yi, da kuma na kasa baki daya ga jami'an tsaro domin mun rubuta musu wasiƙu lokacin da muka samu wannan labari, taimaka su ga yadda za su kubuto da wayannan bayin Allah.
Mai bincike kan sha'anin tsaro a yankin Tafkin Chadi, Dr. Abubakar MS, na ganin satar mutane sannu a hankali na neman samun gindin zama a shiyar ta arewa maso gabashin Najeriya.
An dauke pastor da matansa, kafin nan an sake dauke wani shi ma an ce pastor ne. Hanyar Maiduguri da Maturu ba wai ma fararen hula ba, sojoji ma su ma an dauke su, ɗan ta'adda ne. Duk kuɗi ake nema a bada a sukowa na mutane. Ba a gama magancewa a nan damo je ma'aikatan FHI 360 su ma an dauke su. Har yanzu dai hanyar neman wannan fansa ne ko a nan mutanen. To ma'ana akwai damuwa. Sojojin mun yadda ana kokari, amma wallahi tallahi dole ne a san yadda za a yi a yi making din satan mutum a Najeriya ya zama abu ne wanda ba zai iya yiwuwa ba.
A kowane matakai jami'an tsaro ke dauka daraktan cibiyar samar da bayanai a hedkwatar tsaron Najeriya kenan, General Musa Dan Madami ke karin haske kan irin kokarin da suke yi domin murkushe rashin tsaro da ke ci gaba da addabar wannan yanki. Hassan mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To a gaida Hassan, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga Aisha da kashi na biyu na labaran duniya.
Hukumar da ke bada tallafin abinci ta Majalisar Dinkin Duniya ta dakatar da kai kayan agaji zuwa yankin kudancin Tigray a Ethiopia, a yayin da aka kaddamar da binciken zargin sace abincin da aka tanadar wa mutanen da ke fama da yunwa, a cewar wasu ma'aikatan agaji su hudu. Shirin samar da abinci na duniya yana da alhakin rarraba abinci daga Majalisar Dinkin Duniya da sauran abokan tarayyar Tigray, wacce take tsakiyar fama da yakin basasa na tsawon shekaru biyu wanda aka kawo ƙarshen sa bayan tsagaita wuta a watan Nuwamba. Sama da mutum miliyan 5 cikin miliyan 6 dake rayuwa a yankin sun dogara ne da irin wannan tallafi. A watan da ya gabata, kamfanin dillancin labarai na AP ya ruwaito cewar shirin samar da abinci na duniya yana bincike akan almubazzaranci da kuma karkata akalar abinci a Ethiopia, inda kimanin mutum miliyan 20 suke bukatar agaji a sakamakon matsalar fari da rikici. Daga ƙarshe, babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya fara tattaunawar sirri na kwanaki biyu a Qatar a jiya Litini tare da jakadu na musamman daga kasashe daban-daban akan yadda za a ci gaba da ayyukan agaji a Afghanistan, yayin da Taliban suka ci gaba da sanyawa mata da yara matan Afghanistan takunkumi. Ana gudanar da taron da Majalisar Dinkin Duniya ta kira a Doha a Qatar cikin sirri ne. Jakadu daga kimanin kasashe dozin biyu ne, ciki har da Amurka, China, Russia, Saudi Arabia, Pakistan, Iran, India, Qatar da Britaniya ne suke halartar taron. Gwamnatin Taliban ta yi sukar waɗanda suka shirya taron da rashin gayyatar wakilanta zuwa taron. Tana mai cewa an take mata ƴanci, tana bayyana matsayarta ga wato ƴancinta na bayyana matsayarta ga wakilan.
To kai da Aisha Mu'azzu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na Mujar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma sai rahoton mu na biyu wanda zai sake kai mu Najeriya, inda hukumar zaben kasar Ine ke kira ga tsohon kwamishinan ta na jihar Adamawa Barista Ali Yunus Hudu da ya miƙa kansa ga hukumomin 'yan sanda da ita kanta INEC din a maimakon ci gaba da rubuta wasiƙu na bayanai da yake yi. Nasir Adamu Ilikaya, gare ka.
Hukumar wacce dama ta dakitar da Hudu bayan ayyana sanata Aisha Binani a matsayin wacce ta lashe zaɓe, ta buƙaci rundunar 'yan sanda ta gudanar da bincike kan abubuwan da suka faru don ɗaukar matakan shari'a. Jami'ar sashen labarun hukumar Zainab Aminu ta ce INEC ba za ta karɓi ko duba wani sako daga kwamishin da aka dakatar ba sai in an samu sakamakon binciken.
Hukumar zaɓe ta ƙasa mai zaman kanta a sanarwa da ta yi tun farko ta buƙaci shi wannan kwamishinan zaɓe na jihar Adamawa Hudu Yunusa Ari da ya gabatar da kanshi a gaban hukumar cikin gaggawa, kuma har yanzu hukumar tana nan akan wannan bakanta. Hukumar zaɓe ba ta ra'ayi ko kuma ba ta buƙatar wani wasiƙa da zai rubuto daga wani wuri da ba a san inda yake ba, tana buƙata ne na ya gabatar da kanshi a gaban 'yan sanda ko kuma ya kawo kanshi ga hukumar zaben, ta inda ita kuma za ta gabatar da shi ga gaban 'yan sanda saboda su yi bincike akan abin da ya aikata a kuma hukunta shi idan har an same shi da laifin yin abin da ba bisa ka'ida da dokoki da kuma tanade-tanade na hukumar zaɓe ta ƙasa ba.
Hudu Ali da ya yi zargin babban baturen zaben da ɗan rakiya ya gana da gwamnan Adamawa Umar Fintiri a gidan gwamnati da aka yi gaba za a samu adalci ba, da aka yi sanar da sakamakon da ya ce yana da yakinin gaskiyar sakamakon zaben kenan. Yanzu a tuna gwamnan Fintiri da yake karɓar shaidar lashe zaɓe ya yi alwashin ɗaukar matakin shari'a kan kwamishina.
A Hudu tun ranar farko ya zai wannan zaben ya wahalar da demokrasi a Adamawa, ya wahalar da al'ummar mutanen Adamawa. Idan Hudu za su haɗa kai su ɓata demokrasi mu, ban ga dalilin da dukkan Najeriyar ba za mu taru gaba ɗaya mu yake su ba, kuma hanyar ya kansu shine mu kai su kotu, kotu ta yi hukunci a kansu.
A nasu ɓangaren, magoya bayan 'yar takarar APC Aisha Binani da bayanai ke nuna ta shirya garzayawa kotu sun ce za su kalubalanci gwamnati Fintiri kan sakamakon zaben. Umar Garkuwa na kan gaba masu hamayya da Fintiri.
Koda ana magana wurin malamai suna magana wurin mutum ba ta shugabanci ko nawa ba. Ka gane fa ba magana limanci muke yi ba. Magana ne na office. Senator na office tazo. Siyasar nan bai da bambanci daga je ka bude shago a kasuwa, ni ka sai wajen namiji ko ka sai wajen mace. Wanda duk yake maka sauki ko wanda zai maka rahusa shine haka ne kake kai. Kuma idan ka duba da wannan tazan da ake ciki gaba da yau, matan nan mutumin da yazo ya cewa ta ci zabe yana nan yana da hurumin da zai faɗi shi handalin nan sa. Magana tun da dan tana kotu, ni na tabbatar da cewa wannan matan za a rantsar da ita maza ka gani mu jira lokaci
baya ga zantawa da wasikar da Hudu ya aika wa hukumomi za a iya cewa yana wani waje da ba a sani ba kuma rundunar yan sanda bata ayyana neman sa ruwa a Jallo ba Nasiru da Mali kai murar Amurka daga Abuja Najeriya
a gaida Nasiru to a shirmu na hantsi za a ji wata hira da shi tsohon commissioner INEC na jihar Adamawa din barista Ari Yunusa
na sama sai meeting ba da ni ba
akwai meeting akwai meeting ma da aka yi wanda ba da kai ba
yauwa an yi meeting ba da ni ba kuma sai aka yi da shi magina a office
okay.
Da za su yi meeting
a INEC office aka yi meeting din ko a wani guri daban
nan INEC office aka yi aka yi meeting aka ce to ga yadda za a yi miki a ai in dai ga wannan ne ni ga dan shugaban kasa da majalisar tarayya na gwamnatin nan ma kuma wanda muke yi aka zo aka yi ba ta mu albarkar da shi ai ni ne ce ne dai commissioner ba
to sai a bi mu a shirin mu na hantsi dan jin ƙarin bayani yanzu kam ga shirin mu na gaba
saka mai wuya a zabe zaka iya cin kananan hukumomi 15 bisa saka kace zabe ba gwamnatin Bauchi jihohi hudu yace shi zabe don haka wannan ba yastic bane na majerin victory
me yake nufi da yin abin da yana inda yanzu an kama kashe-kashe a jihar Adamawa kam waye nasa za a kashe a jihar Adamawa don haka mu muna da iyayenmu wannan muna da ƴaƴanmu wannan muna da matanmu wannan muna da ƴan uwanmu wannan muna da abokananmu wannan don haka mun fi kowa son a zauna lafiya a jihar Adamawa
jama'a barkanku da wannan lokaci barkanku da sadonmu da ku a wani sabon shiri na tsaka mawuya muna fata kuna nan kallo kamar yadda muke a nan Washington DC akwai rahotannin da ke fitowa da ke nuna cewa barista Hudu Yunus Ali jami'in hukumar zaben Najeriya ta INEC da yayi hanzarin bada sakamakon zaben da cewa Aishatu Benani ita ce ta lashe zaben gwamnatin Jihar Adamawa kwanakin baya yana shirin ya mika kansa ga hukumar yan sandan Najeriya kamar dai da aka sani ita hukumar zaben da kanta ta roki shi shugaban hukumar yan sanda DJ ya farauto shi bayan wannan al'amarin da ya faru a Yola ha kuma an ce shi barista Hudu Yunus Ali din an ji shi yana magana da wasu kafofin watsa labarai inda yake kokarin bayyana dalilan da yasa yayi saurin bada sakamako wannan zaben na aka yi ran 11 ga watan Maris na shekarar nan ta 2023 inda yace ita Aishatu Benani ita ce ta yi nasara akan Umaru Fintiri wanda shine gwamnatin Adamawa a yanzu nan to amma bayan shi barista Hudu Yunus Ali waye kuma yake da hannu a cikin wannan drama ta siyasa ko kuma wannan wasan kwaikwayo na siyasa da aka yi sannan kuma meye tasirin abin da ya faru a Adamawa akan sauran jihohin da ke ta takaddamar siyasa musamman shi zaben da aka yi na gononi din wanda wasu su suka je kotu dangane da shi wannan na daga cikin abubuwan da zamu ji a cigaban muhawarar da wakilin mu na cin Yola din Salisu Lado Garba ya shirya mana a tsakanin Salihu Baba na jam'iyyar APC da kuma Abdulrahman Buboyi na jam'iyyar PDP
da ba don shi shugaban kaddamar da zabe a Najeriya ya dauki mataki a gaggawa akan lokaci ba da an kawo mana fitina a jihar Adamawa mutumin da yazo yi wannan abu ba mutumin Adamawa bane bai da dan uwansa nan bai da iyayensa nan bai da dattabansa nan bai da kowa a nan shi don haka duk wani wuta da ya hura Adamawa duk wani irin fitina da aka yi a Adamawa ba zai shafi rayuwarsa ba mu kuma muna cewa Adamawa wannan ba inda muke da shi ya wuce ta ba inda zamu je don haka ya nunawa kasa rashin adalci amma shugaban hukumar zabe da hukumar zabe da suka lura abin da yayi baya kan ka'ida suka yi watsi da abin da ya hada kuma a yanzu da muke magana sun dakatar da shi daga kasancewan commissioner na gudanar da ayyukan zabe a jihar Adamawa don haka yanzu in aka jefa kuriya kar ka dauka sai ka zo gujin INEC zaka gani kana zaune a dakin ka idan ka shiga link nasu zaka ga sakamako shi yasa ake ce da shi offloading anyi kuma duk sakamako na local government 20 nan yana cikin saba na INEC me yake nufi da yin abin da yana inda yanzu an kama kashe-kashe a jihar Adamawa kam waye nasa za a kashe a jihar Adamawa don haka mu muna da iyayenmu wannan muna da ƴaƴanmu wannan muna da matanmu wannan muna da ƴan uwanmu wannan muna da abokananmu wannan don haka mun fi kowa son a zauna lafiya a jihar Adamawa don haka hukumar zabe muna yaba mata da mataki da suka dauka domin su gyara wannan domin mutanen Adamawa su suke da dama su suke da ƴancin zaben shugabansu
To bari mu dawo gare ka Salihu Babamat. Kaji abinda Abdurrahman Babba ya fadi. Me zaka ce?
Ga ni ba irin ƴan siyasan nan bane wanda in mutuna magana ka katse shi ka shiga sambatu. Mutum ne zaka bar mutum ya numfasa ya fadi ra'ayinsa tunda siyasa ce. Shi ra'ayinsa na dan PDP yake ne ko ra'ayin na APC dake ne. To haka na bar shi ya gama magana cikin maganganunsa na tsintsinci wasu. Wasu akwai suna kan ka'ida akwai wanda kuma yake so yi masa gyara.
Kaman wanne?
Yawwa kaga na daya da yake cewa akwai kananan hukumomi da aka ci. A zabe ko duke da kai ba dan siyasa bane zaka iya cin kananan hukumomi 15 ba zai saka ka ci zabe ba. Gwamnan Bauchi jihohi hudu ya ce shi ci zabe. In ka ci Mubi ka ci Yola nan kananan hukumomi kananan hukumomi don haka wannan ba yastic bane na majorin victory akwai kananan hukumomi da sai ka tara su guda biyar ba su kai jimeta ba don haka in ka ci jimeta ka ci Mubi ka ci ganye akwai wasu wurare sun ishe ka baka bukatar cin kowane local government kaga na daya na biyu magana da yake cewa Hudu ni ba zai magana kan Hudu ba ko shi ya Hudu ne ko me yana matsayin shi dai ya zo ya yi zabe ya tafi ba zan yi magana a wannan ba don ai yara suna cewa akwai zamani da aka yi tunda Adamawa ce an yi zamani na Adawa ai lokacin ai Allah annabi Hudu ya turo musu to kaga wadakila kowane zamani ya tafi da irin nashi annabi to amma mu ajiye wannan Hudu Ubangiji Allah saka masa da alheri idan tijo ne ya zo ya zabe shi ya tafi abin da yake so ya gane cewa shine na farko tukuna mun ga wasika da aka yi kuma irin propaganda nan na ƴan siyasa shekara 30 muna yi tun muna gidan Atiku lokacin da ya barko su yanzu muke masa irin wannan propaganda to ya ci zabe za a yi wa kananan ƴan siyasa amma mu da aka muka ga wannan takardan akwai da zaka yi akwai abin da ke kira fact finding in ka ga takarda document ka so ka tabbatar gudun saboda yan 419 akwai hanyar da ake bi a ja tantance wannan abin ba ainihin mutai ba ainihin magana nake ga maka zuwa rana sun yi mishin tun da safe har mangariba ko ba magana da ma bane kawai akwai maganganu da yawa wanda ya shafi wasu jihohi su tattaunawa
kun kuna da hanyar da gurgurku samu wannan labarin rukan ne a can
kai ma dan jarida ne shi ma babba ne lawaya ne a je a bincika kada mu dinga daukan abu a social media ko kana maganganu muna yaudaran mutane a gari ba daidai bane mu shugabanni ne ya kamata mu ga jama'a gaskiya mu ga komai dacinta kuma koda abin bai mana ba ka fade ta don a zauna lafiya amma ka dinga misalin mutane cewa ainihin sun bada an dakatar da zabe zuwa yanzu na tabbatar maka billahi la ilaha illa huwa babu wani takaddan nan muka gane yake yawo a social media mun yi bincike mun tarar ba haka bane don haka
Salihu Babamat akwai wani batu a batun nan dai na maganan zabe da ake kai to a tambaya ta anan ita ce yanzu shi Hudu ya riga ya kaddamar da yar takararku a matsayin wadda take zabe yanzu wannan kaddamarwar ku kurin gume ta hannu biyu kuma kun yi murna da haka
to muna da wani abin ai shimfiɗin farko da ne maka nace maka ba wa'annan mutane hatta shi mai girma gwamna a madafin tun ainihin ne ta gabatar da shi duk wani koke-koke da aka yi a baya na cewa an yi kaza ba dai hukumar zaɓe ta tabbatar masa ba wa tabbatar da Buhari wa tabbatar da Tinubu hukumar ainihin ita take da hakkin gudanar da zaɓe ko ta bada sakamakon zaɓe wallahi na ga maka da yau ta an ce Binani bata ci ba shi mai girma gwamna fitri ba yadda muka iya sai mu rungumi kadara to don haka ban tsammani ina da iko yanzu ni in yi magana akan cewa abinda INEC ta yi ba da bindigar da hujja kuma kaga sakamakon zaɓe da shi babba aboki da yake magana akai cewa ana da ƙuri'a 30 da kaza wani a su suka san sa ko ai akwai abin da ke kira lissafin dokin rano kai ka sani bahaushe ne kai ma'ana da mutacce da mai rai to mu kuma matsayinmu na ƴan siyasa ai ba za mu ga ana wannan shirmen mu jabake mu shiru ba mun je hukumar zabe mun ce to ga abinda jam'iyyar PDP take cewa take da shi menene gaskiya al'amarin nan aka ce ku rubuta aka je aka tantance aka tarar ba haka bane don haka ba za mu yi amfani da wannan ba abinda su suke cewa nasu
to a bari mu dawo bangaren ka Alhaji Abdurrahman Babboi a wannan sakamako da aka ayyana a matsayin jam'iyyar APC ce ta lashe wannan zabe rungurungun mu dawo gare ku a jam'iyyar PDP shin yaya kuke gani ne wannan damarwata ku kuna ganin ba za ta wankin hula ba zai kai ku dare ba kuwa
to na farko dai bari in masa matashi a wata kila shi aboki da ya manta dalilin cewa za a sake wani zabe ai domin zaben da aka yi na farko an samu akan cewa akwai ƙuri'u da akwatuna da aka kashe yawan ƙuri'u da aka kashe nan idan aka sake zabe zai iya canja yadda yanayin yake shi yasa aka ce inconclusive aka ce a dawo a sake kuma lokacin da aka gama ita hukumar zaben ita ta bada sakamako akan cewa gwamnati Ahmadu Umaru Fintiri ya samu ƙuri'a 400 da wani abu da Hajiya Binani a APC ta samu ƙuri'a 300 da wani abu su suka fada sannan su ne kuma suka sake kawo takardu suka bawa jam'iyyu wanda jam'iyya ta tana ciki akan cewa fa akwai ƙuri'u 36 da APC da PDP da duk wanda ya tsaya gwamnati za a je a neme su amma lokacin mu muna da ƙuri'a 31 a gaban kowane dan takarar gwamnati Najeriya da ma so don haka zamu tafi neman ƙuri'a 36 da su mun je mun nema kuma hukumar zaben ne ta je ta yi ita ta gayyato mutanen Adamawa su je su yi zabe domin a samu a kammala wannan zabe an je an yi su hukumar zaben a ofishin su ake zaune local government 10 suka karba da hannun su su da kansu suka ce a tashi sai gobe da safe karfe 11 su da kansu suka zo da safe karfe 9 musamman shi rek na Adamawa wanda ba shine ya karbi sakamako da aka kawo na local government 10 ba yazo ya bada sakamakon kansa kuma su hukumar zaben da kansu suka rusar suka yi fatali da abin da yayi kuma su da kansu suka rubuta takarda suka ce hudun nan kada ya sake taka jiyar Adamawa a ofishin su na INEC domin irin abin da yayi musu abin da muke magana shine duk shekarun da professor Yakubu yayi yana son ya gyara zaben Najeriya irin waɗannan mutane suna so su rusa abin da ake yi kuma na gaya maka illan yin irin wannan shine rashin sanin cewa fa jiyar Adamawa wannan ba karba jiya ne da za a yi wasa da ita ba jiya ce ta mutane masu mutunci masu daraja
to ga sheku to bari mu tsaya anan idan mun dawo rana wato za mu ji shin me tasirin yadda aka warware takaddamar zaben Adamawa a kan sauran zabubbuka masu zuwa ko kuma komai zabi ma a Najeriya nan gaba sannan kuma ya yake kallon rawar da ita kanta hukumar zabe ta Najeriya ba wai shi Hudu Yunus a da kadai ba ta taka a cikin wannan al'amari na Adamawa kuma waye ya kamata idan an yi zabe ya bada sakamakon zaben nan duk wannan suna cikin abubuwan da zamu tabo a shirinmu na gaba wanda zamu kawo muku rana wato yau Allah kai mu yanzu dai muna godiya ga su bakin namu Salisu Baba Ahmed da kuma Abdulrahman Babboyi da shi wakili da namu Salisu Lado Garba da ya shirya wannan muhawara a can Yola yake lumana ita a nan Washington a madadin su duka ne Ali Mustafa Sokoti ke muku ban kwana daga Washington a huta lafiya
ka da tawagarka da wannan kuma muka zo ga shirmu na karshe wato labarai amma a takeice
to a takeicen majalisar dinkin duniya ta yi gargadi a ranar litini cewa fada tsakanin bangarorin sojan Sudan biyu zai iya tilastawa fiye da mutum 800 su fice daga kasar yayin da bangarorin biyu suka ci gaba da gwabza fada duk da duko da tsawaita alkawarin tsagaita bude wuta na kwanaki wanda baya tafiya yadda aka tsara shirin sasancin da hukumomin Riyadh da na Tehran suka yi ya kara bayyana karara a ranar litinin yayin da Saudiya ta taimakawa yan kasar Iran wajen ficewa daga Sudan mai fama da yaki dakarun sojin ruwan Saudiya sun kwaso Iraniyawa 65 daga Port Sudan zuwa Jidda inda daga nan kuma za su hau jirgin sama su koma Tehran Shugaban majalisar wakilan Amurka Kevin McCarthy ya buƙaci Russia ta fice daga Ukraine. Shugaban dan jam'iyyar Republican ya yi jawabi a jiya Litinin a yayin ziyararsa ta farko zuwa kasar waje tun bayan da aka sabe shi a matsayin kakakin majalisar a yayin wata ganawa da manema labarai a Jerusalem. McCarthy ya jaddada goyon bayan shi ga Kyiv da kuma goyon bayan sojin Amurka a kasar da ke fama da yaki.
To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi karfe 8 agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato 7 kenan agogon Ghana za mu kawo muku wannan sabon shirin yanzu a madadin Aisha Mu'azzu da ta taya ni gabatar da shirin da producer mu Jumbe Hamza sai kuma engineer mu Kal ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fata alheri wasu